السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتم منميمية زامو دورا دغا إندا مكا سيح إذن بومن تابا a baya baiti ɗaya da muka kwana na baya mun kwana yadda yake cewa wujihata jam'in wa farqin na'atuhu dawmad dawami wujihata fuskokin nan guda biyu jam'in wa farqin hadratul jam'i da kuma hadratul far'i hadratul jam'i kamar yadda muka yi magana shine halara wacce take jam'i ta tattara komai da komai ma'ana duk abin da ka gani Allah ne yayi shi Allah ne yayi ko mai kyau ko mara kyau wa farkin kuma da farkin da kuma halra ta far'i shine a ce rabuwa shine duk abin da ka gani Allah ne yayi amma kuma akwai sababi na wata halitta hadarat jam'in duk wanda ya halaka ya halaka ne Allah ne ya ga dama halakar da shi far'in kuma za iya samu san zuciyarsa ya halakar da shi shine dai kallon sababi da kuma kallon hakikanin abin da Allah yayi na'atuhu to wannan siffa ce ta shubrayin daumar dawami bisa matakar dawama to wannan shine baiti ɗaya da muka kwana akan sa litajalli litalaqi litajalli watajalli hilmudami shewci jani radiyallahu ta'ala anhu bin usman yace litalaqi litalaqi litajalli watajalli hilmudami wannan shi Ibrahim ya samu wannan ne lokaci guda majazubi ne lokaci guda saliki ne kamar yadda yake fada fa hal absarat aynaka misliya sa'iran suluki wajazbi wal udum fi yudu to ya samu wannan baiwar ne da kafuwa akan shari'a da hakika litalaki saboda abin da yake karba daga halara ta muhammadiya litajalli da kuma irin tajalli da yake samu daga halara muhammadiya talaki shine abin da yake karba daga halara muhammadiya tajalli kuma abin da halara take bayyanarwa a kansa akwai tajalli shine abin da zai bayyana a gare ka wata jallihil mudami kuma tajallin sa da halara take masa mudami madawami ne kullun a cikin tajalli yake na halara shine Allah ya bayyanar da wani sirrin ka a hannun sa mun san hakikanin mai shiryarwa Allah ne mai shiryarwa to Allah zai iya maka tajalli na shiriya shikenan ko duk wanda ya hadda kai albarkacin ka tsara dinka sai Allah ya masa ya shiryar da shi Allah shine mai azurtawa to Allah zai iya maka tajallin arziki wanda Allah ya kaddara da rabansa da arziki sai ya kama ka kai kuma albarkacin wannan baiwar da Allah ya ma sai ya samu arziki kamar dai yadda Imam al-Busairi yake cewa wa iza sakkara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'adau lokacin da Allah ya hore wasu mutane ga wani mai arziki to su ba mutane su zama su arziki in Allah ya kawo mai arziki in Allah yana son ka da arziki to sai ka yadda da mai arzikin da Allah ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da Allah yake nufin su da arziki sai suka kama shikenan tajallin Allah na arziki sai ya bayyana a jikin sa sai suka samu to haka ake har gobe kuma shi tajalli fa har na tsiya ma ana yi in mutum yace bai yadda da irin wannan tajallin ba akwai tajalli ma na tsiya za a ce karabu da wani zai halakar da kai in ka ce karabu da wani zai halakar da kai mu ce to malam kai waiwaye kenan ai ba mai halakarwa sai Allah kuma ka ce wani zai halakar da kai ko ka ce shedan zai halakar to in dai mutum za a iya masa tajallin tsiya kuma ya gadarwa wani mutum tsiya to dole ka yadda Allah zai iya wani mutum tajallin arziki kuma ya gadarwa wasu arziki to le talaki saboda talaki abinda shi Ibrahim yake karba ne daga halara kai tsaye litajalli da kuma tajallin da Allah yake a kansa wata jallihi tajallin da shi Ibrahim yake samu mudami madawami ne har gobe tajallin yana nan kullazi haqqin habahu حقه حسب المقام كل ذي حق حباه حقه حسب المقام كل ذي حق كو ونمأبوشن حق habahu haqqahu, Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya bashi haƙƙin sa hasbal maqami, gurgudan maqamin sa. Kowane mutum an bashi abin da ya dace da shi, wannan kuma zaka iya daukin sa a majazin sa, kuma zaka iya daukan sa a hakikanin sa. In ka dauki abu na zahiri yadda kowane mutum zai iya fahimta, lokacin da Sheikh Ibrahim, Sheikh Dahir radiyallahu ta'ala anhu, kasancewarsa mahaddacin alqur'ani, gwani a bangaren tafsiri, masanin balaga wanda yake mutum wayeye mai fikira mai iya magana, mi shehu ya masa, shehu ya masa izini cewa kaje duk abin da ka faɗa mu muka faɗa. Shehu Ibrahim da kansa yake cewa ya dahiru dahirla na dariqa, ya kai dahiru kaje ka tsarkake mana wannan dariqa. Wannan kaga an bashi haƙƙin sa Shehu Ibrahim, Shehu Sharif Ibrahim Sallallahu radiyallahu ta'ala anhu. Saboda haka kuma zaka ga kasan nan a mu dai tasoron ba taɓa samun wani malami da ya iya magana ba kamar Shehu Dahir radiyallahu ta'ala anhu, a fassara maka alqur'ani, kaji duk fassarar wanda zaka ji sai kaji cewa akwai bambanci, to baya kamar Shehu Dahir. Sharif Ibrahim Sallallahu radiyallahu ta'ala anhu kasancewarsa ya shagaltu da hadisi, ya shagaltu da hadisi da sauran ilimomi. Shi ma akwai kissa da baka samu shahararriya wanda mun same ta ma a bakin almajiransa. Shehu Ibrahim da kansa ya kira shi yace Sharu ka zo in koya ma hadisi. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi ya san me ya ba wa Sharif Ibrahim Sale addu'a, ya masa me ya masa Allah shine masani. Yanzu dai in ana magana duniyar ilimin hadisi aka ce Sharif Ibrahim Sale al-Husaini, sai dai ka ce assalamu alaikum. A ɗan shekarun baya kamar shekara ɗaya zuwa biyu, BBC sun yi hira da shi, ya rubuta littafi mai sunan littafi da hannunsa, ya kai littafi 600. Saboda haka almajiran Shehu Ibrahim kowa fanninsa daban, wannan yana gaya mana cewa ba kowane abu ne ya dace da mutum ba. Dan kana son mutum a cikin muridanka, dan kana son sa karka sashi tafsiri in ba fanninsa ba ne. Dan kana son mutum ba fanninsa bane kasuwanci, karka tura shi kasuwa. Dan kana son mutum ba zai iya zaunawa ya koyar wa mutane ilimi ba, karka tara masa muridai ka ce ya koyar da su ilimi. Dan kana son mutum ba fanninsa bane ya tarbiyantar da mutane, dan kana son sa karka bashi tarbiyar mutane. Kowane mutum ana bashi ne abin da ya dace da shi. To haka halarar Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ta tafi a bisa tsari, kowa ana bashi abin da ya dace da shi ne. Duk wanda aka bashi aikin da bai dace da shi ba, to za a iya samun failure. Duk abin da kaga yana tafiya daidai, to kowane aiki an bawa shi ne wanda ya dace. Shi ne kullu zai haƙƙin habahu haƙƙahu, kowane ma'abocin haƙƙi Shehu Ibrahim ya bashi haƙƙinsa hasbal maqami, gwargwadon maqaminsa. To irin wannan fuskokin ma baitin zai ɗauka, bayan wannan baitin ma, bayan wannan fuskar ma, baitocin za su iya ɗaukan wata fuskar. In ka dawo ɓangaren mu'amalat ma haka ne, haka ne. Hatta wahabiyawan da suke zamanin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, Shehu Ibrahim ya basu haƙƙinsu. Ba ka taɓa ganin an samu wani guri ko wata lakcar da Shehu Ibrahim ya sa wahabiyawa a gaba yana zagewa. Su ma ya basu haƙƙinsu. ‘Yan shi’a, masu da'awar su ‘yan shi’a ne, Shehu Ibrahim ya basu haƙƙinsu. Mun karanta cikin Sayrul Qalbi, suna da'awar sun rike iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shehu Ibrahim da kansa yace lada Karbala Zirtul Husaini tawassula, naje Karbala na ziyarci Imam Husaini, ina mai yin tawassali da mahaifinsa wanda yake yaddan Allah. Wasu daga cikin malaman mu suka gaya mana, suka ce lokacin da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yaje Karbala ya ziyarci Imam Husaini alaihi salam, to a Karbala akwai kuma jagora na wahabiyawa. Sai wasu daga cikin mutane suka ce, Shehu ka zo a matsayinka na malamin duniya, ka zo ka ziyarci Imam Husaini, ‘yan shi’a suna ta murna, ka zo ka ziyarci jagoransu. To akwai wani ma ba wahabiye shi ne wanda a kasar mu muka fi cewa ‘yan izala, akwai wani ma shugaban ‘yan izala, da za ka je ka ziyarce shi, da ‘yan izala da yawa sun ji daɗi, da kuma sun rage ƙiyayya da sauran mummuniyar fahimta ga jadabin sufaye. Shehu Ibrahim da take Shehu Ibrahim ya ce na yadda mu je, aka je Shehu Ibrahim ya je ya ziyarci su ma shugabansu. to kowa shobaran ya bashi hakkin sa eh to wannan kenan kuma bayan wannan ma fuskokin baitin zai dauki fuskoki daban-daban eh shine kullazi hakkin habahu hakkahu duk ma abocin hakki shobaran ya bashi hakkin sa hasbal maqami gurgudan muqamin sa dan ana son ka ko dan kar kai fushi ba za a baka abin da bai cance ka ba ma hubi qudbin haba ma hubi qudbin habazal qudbi ma fil qudbi ma fi ma bil ayami e ma hubi qudbun habazal qudbi fi ma bil ayami ma hubi qudbun ba a taba ba wani qudbi ba eh shine ma hubi qudbun ba a ba wani qudbi ba habazal qudbi irin abin da aka ba wannan kudubin namu shine shobrai fi mazil ayami a kwanaki da suka shude a baya mana kudubai da aka yi ba su samu abin da aka ba wa shobrai barakallahu ta'ala nahu yawancin kudubai da manyan waliye yawancin su da yawansu za ka ga da a wasu iyakar su take tsayawa shi kuma shobrai he da yake waye duniya gaba daya ko ina yaje ya kai da a wasa sannan wasu daga cikin kudubai zaka samu jagorori ne na dariƙa shi kuma Shehu Ibrahim da kansa ya zama Sheikhul Islam shehi ne na musulunci duk inda yaje zai ga menene matsalar su idan aka je wajen da ba ma musulmi bane Shehu Ibrahim ko magana dariƙa baya musu za a yi musu da'awa ne su shigo addinin musulunci idan aka je gurin mutanen da ilimi ne ya musu rauni ilimi ne ya karanci da sauransu za a yi musu da'awa ne bisa kula da addini da hidimtawa addini idan aka zo mutanen da suna da ilimin addini daidai gurgudo suna da aikin sa daidai gurgudo sai a tallata musu dariƙa kamar irin mutanen mu na ƙasar nan yau zaka samu ƙasar nan da malamai dariƙa ce mai rauni sai a tallata musu in an samu gurin da kuma akwai dariƙa tarbiyya ne basu yi ba sai a tarbiyyantar da su to shi Ibrahim shi ba a bawa wani kudubi abin da aka bawa shi Ibrahim ba saboda tsabar hawa jirgin sama wajen yada addini da tallan addini turawa da kansu sai da suka tambaye shi suka ce shehu baka jin tsoron jirgi saboda mi daga cikin ababan hawa masu tashin hankali akwai jirgi a ciki eh jirgi yana daga cikin ababan hawa masu tashin hankali daga cikin manya-manyan jagorori na zamanin sarkin musulmi Muhammad Bello radiyallahu ta'ala anhu ya hau jirgi da ya hau jirgi sai aka ce kowa ya daura bell yace ai tunda ka bari aka tashi da kai yace tunda na bari aka tashi da ni aka rabani da kasa ai wata dabara ta kare ai duk dabara da zakai kana kasa ne in kaga za a doka ka zaka iya rike bishiya ka tsaya ko ka rike gini ka tsaya ko ka kame wani ka tsaya amma kana gani aka raba ka da kasa aka hau sama da kai kuma a ce zakai wani dabaru ai wannan dabarar ta tashi to saboda yawancin tashin hankalin jirgi ko ya jirgi ya samu matsala zaka samu suna masu zawo nayi masu ihu nayi masu Jesus nayi masu la ilaha illallah nayi saboda tashin hankalin jirgi amma Shehu Ibrahim saboda tallan addini da yadda yake hawa jirgi suka ga kwata-kwata baya tsoron jirgi suka ce shehu ko tsoron jirgi ba kai yace ai tun ina son mangoyo nake hawa jirgi in ka kalli yadda mahaifiyarka take goyen ka kai ma a jirgi kake yadda in ka hau aka ka hau jirgi ba ka rike komai to hakan aka goye ka a baya in ka hau baya aka goye ka ai karshen jirgi kenan kuma in ka hau jirgi za a ce daure bel ko kai man aka goye ka sai a hada ka da wani bel shine zanin goye sai a daure ka yadda wanda ya hau jirgi bai rike komai ba to kai ma haka tunda kana yaro ake daukan ka a dauke ka a ajiye ka Allah ya kiyaye ka har ka zo yanzu to kuma bayan ka girma kai waye kuma mai rage Allah ya kiyaye ka tun ana daukan ka zan mangoyo ba a dima kanka ya fashe ba sai yanzu a hawa jirgi Shehu Ibrahim da ya ba su irin wannan amsoshin sun yi mamaki sosai ni ma lokacin da inji wannan kissar sai da na rage tsoro a duniya kai da na rage tsoro zaka hau mota kana jin tsoro kar ta yi accident zaka fita gari kana jin tsoro to tun kana jariri ake goyen ka Allah ya kare ka ya zuwa yanzu kaga dabara ta kare kidan kuma wannan magana ta Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wata ran mun fito a UK ni da wani aboki na ina gaya masa wannan kissar ta Shehu Ibrahim wata mata da ta ji da goyenta sai ta kama dariya tace wallahi haka ne in ka kalli jariri yake goyo izzakali jirgin sama yadda in mutun ya hau jirgi ba shi da wata dabara bai san komai ba bai san gabar ba bai san yamba shi ma jariri in aka goye shi haka ne wallahi wannan matar ba ma da ita inke ba a wani aboki na yake fada wannan kissar kankace ni naga wannan matar ta kama dariya da goyenta tace wallahi wannan abin haka ne eh to saboda haka kudubai da suka gabata ba ta ba wani kudubi abin da aka ba shi Ibrahim ba eh shine ma hubi kudubu ba ta ba wani kudubi ba hibazal kudubi abin da aka ba wannan babban kudubi fima bil ayami a cikin kwanaki da shika shude shi Ibrahim shine wanda kowa san sa yake wali yayi da yawa zaka samu masoyan sa masu addini ne amma shi Ibrahim dan dariƙa na san sa musulmi ma normal na san sa duk wanda baya wa addinin musulunci ma hasada za ga yana san Shubrai kai wasu ma hadda ga cikin kristoci za ga suna san Shubrai kai wasu ma hadda masu da'awar ga addinin ma ƙarya mutum ya zo cikin al'umma yana so ya cuce su ya damfare su dan su yarda da shi sai ya dauko hoton Shubrai sai ya lika wai su gani su yarda da shi kai yanzu an samu mutanen da ma ɗan damfara ne ma macuta shikenan ya ɗan damfara ya hau Facebook ya manna hotunan Shubrai a ɗakin sa yayi bidiyo yana kokarin mutane su shigo ya damfare su waɗannan abubuwan duka ba daidai bane amma fuskar da zaka kalla kabulin cewa in ka nuna shi wa mutane mutane za su yarda da kai ba wai ina nufin masu da'awar ƙarya din da masu damfara abin da suke daidai bane a kabulin babu wani waliyin da muka sani wanda da mutanen banza da mutanen siya kowa zai zo ya fake da shi sai Shubran radiyallahu ta'ala dan siyasa in ya rasa yadda zai yi shikenan sai ya bugo poster sai ya hada da hoton Shubrai wai ku ganni ina tare da shehu to ba wani kudubin da Allah ya baiwa sai shi eh nuruhu shamsin siwamin zi aman aw mutaami nuruhu shamsin siwamin zi aman aw mutaami nuruhu haske na shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine hasken sa na addini da kai da tarbiyantar da mutane da yayi da yada addini da yayi da almajiran su da suke cikin al'umma kuma su almajiran nasa jagorori ne wa addinin masu karantar da mutane da addinin to duka nuruhu hasken sa ne duka almajiran Shubran da suke kasan nan duka haske ne na Shubran saboda ba dan shi ba ba dan yazo ba wallahu a'lamu da watakila Allah ne san wace mummuniyar aqida kake to saboda haka duk wani abu na karanta Shubran da fatahi da aka samu da cigaban zikirori da aka samu duka hasken Shubran ne to nuruhu hasken Shubran shamsun rana ce wajen yaduwa a duniya siwa min zi'ama sai dai duk wanda kake ga bai ga wannan hasken ba siwa min zi'ama sai dai mutumin da yake makaho rana ta fito makaho ba zai ganta ba to mutumin da yake makaho to ba zai ga rana ba aw mutaami ko kuma mai makantar ganga zi'aman makaho shine mutumin da yake jahili bai ma san addini ba bai san ma yaya addini yake ciki ba shine ba zai ga cewa Shubran ya ce baki addini ya kawo ci gaba wa addini wa kasar sa ba saboda ni shi makaho ne baya ganin zikirorin da ake ya tsa ya laika ce yaji ana la ilaha illallah la ilaha illallah duk inda zaka zaga ka sannan kaji ana wannan la ilaha illallah din hasken Shubran ne kullun Allah ne ya san hailala la ilaha illallah trillion nawa ake ji a duniya ta sanadin zuwa Shubran kullun astaghfirullah Allah ne ya san trillion nawa ake yi a kowanne wuni sanadin zuwa Shubran duniya salatin annabi kullun Allah ne ya san billion nawa ake sanadin Shubran wanda duk ta hanyar Shubran sanadin sa ne albarkacin sa ne ya zaga duniya ya raba waɗannan hajojin Allah ne ya san a duniya a kowace rana billion nawa ko trillion nawa ake saboda shi to duk wanda ya kasa ganin wannan abin to siwa min zi'ama sai dai mutumin da yake makaho aw mutaami ko kuma mai makantar ganga da gangan ne hasada yake wa Shubran ko hasada yake wa almajiran Shubran saboda haka anguwar su akwai masu la ilaha illallah saboda makantar ƙarya ta wannan abin ya kiya ga ya masa a zuciyarsa cewa fa wannan hailal gafa da suke yi albarkacin tasirin zuwa Shubran ne da koyarwarsa eh shine nuruhu shamsu hasken Shubran rana ne siwa min zi aman in kaga mutum bai ga wannan hasken ba sai dai in makaho ne aw muta'ani ko kuma mai makantar gangan ya gani saboda wasu dalilan sa ya karbo kungilar wasu mutane in yazo yace la ilaha illallah ta'ala majalai shi ibrahim ne za su zage shi kamar yadda yanzu muka ga ana yi aini ismin aini fi'ilin aini harfin littamami aini ismin aini fi'ilin aini fi'ilin zittam aini harfin zittamami aini ismin shi ibrahim shine asalin suna aini fi'ilin shine asalin fi'ili aini harfin littamami shine asalin harfi littamami wajen cika ma'ana wannan ya shiga yayi iktibasi ne daga abubuwan da malaman nahawu suke amfani da shi sai amfani da rumuz na malaman nahawu cikin yin yabo kuma ana amfani da irin wannan hasir rumuz na balaga duk wani fanni ilimin da ka sani ana amfani da mustalahat na sa wajen yin yabo eh ainu ismin shubra shine asalin suna abinda malaman nahawu suke da ma'ana da suna suna shine abin da ya tsaya a karan kansa da kafarsa ko ba shi da ta'alluki da zamani to in ka kalli wannan abin shubra ainu ismin ne mana a shi karan kansa koda ba dan dariqa bane koda ba dan dariqa bane to ya isa a kalle shi a jinjina masa aini shi shine asalin fi'ili eh abin da ake ne da ismi shine abin da yake da bada ma'ana a karan kansa kamar yadda masu magana suke cewa saurayi innal fata laysa al-fata man yaqulu abi innal fata man yaqulu ha anaza to in ka kalli shubaran a karan kansa ko ba a ce maka dan wani bane jikan wani bane a iya kansa da kansa ilimin da yake da shi da hidimar da yawa addini kar ka kalli bayan sa kal ka kalli gaban sa ya ishi ka tsaya ka masa jinjina ainu fi'ilin shubar radiyallahu ta'ala shine asalin fi'ili in ka koma ga malaman nahawu za ce maka fi'ili shine abin da yake bada ma'ana amma yana ta'alluki da zamani to shubara yana da ta'alluki da zamani ma'anarsa yayi aiki a zamanin sa kuma yana aiki zamanin sa kaga fi'ili akwai fi'ili madi akwai fi'ili mudari akwai fi'il al-amri fi'ili madi yana nuna aikin da ya gabata to shubara aina fi'ili shine asalin fi'ili yayi aiki a baya a zamanin sa akwai fi'ili mudari kuma aikin da ake yanzu a yanzu hakan ma shubara din yana aiki tun daga almajiransa ga karantarwarsa ga littafinsa ana ta karantawa akwai kuma fi'il al-amri fi'il al-amri kuma yana ishara ne zuwa ga abin da za a yi shi nan gaba to aikin da shubrayin yayi wa addini har zuwa gaba ma ana ci saboda haka wannan aini fi'il din zaka yi daukar sa cewa shubrayin yayi aiki a baya yanzu ma zaman da muke ciki yana yi gaba ma kuma zai yi saboda karantarwarsa za ta dangana har zuwa ƙarshen duniya aini harfin shine asalin harafi littamami wajen cikar ma'ana in ka zo wajen malaman nahawu za su ce maka abin da ake nufi da harafi shine abin da a karan kansa baya bada ma'ana sai an jingina shi da wannansa to shubara shine asalin harafi ma'ana duk abin da kaga yana yi na hidimar addini ba wani abu guda ɗaya nasa duk abin da kaga yana yi ne addinin Allah ne addinin manzon Allah ne yana yi ne karkashin koyarwar shehu tijari kamar yadda Sharif Ibrahim Sale ke cewa ma za da shehu kafi dariqat shi wannan zarfata shehu Ibrahim bai kara koda kwayar zarra ba a cikin dariqat tijaniya to aini harfi shine asalin harfi harfi sai an jingira shi don ya bada ma'anar sa shehu Ibrahim babu wani abu nasa komai na manzon Allah ne eh komai na manzon Allah ne bai kawo wani sabon abu ba dariqa da yazo ta haka shehu tijaniya kama na ita istighfari salatul annabi la ilaha illallah yadda ake yin ta zamanin shehu tijani haka shehu ibrahim ya kama na bai ce mu kara ko dai ba bai ce mu rage ko dai ba duk da awadi yayin addini addinin Allah da manzon Allah nan dai shine yake yi ba na wani ba in zaka musulunta la ilaha illallah zaka ce kamar yadda in ka jojin annabi ma zaka musulunta la ilaha illallah zaka ce to wannan aini harshen da yana cewa shehu ibrahim babu wani abu nasa komai da yayi na Allah ne na manzon Allah ne eh shine aini harshen littamani wanda yazo dan cika wata ma'ana eh shi harshi da manzon su gaya maka wal harfu ma laysat lahu alama faqis ala qawli takun alama shine wannan fuskar kenan amma za a iya samun wata fuskar ma ga baitin amma dai wannan shine fuskar da in ci gan Allah da mutane za su fahimta wallahu alamu رمزه القرآن فحوى مقتضى ألف ولام رمزه القرآن فحوى مقتدي ألف ولامي رمزه القرآن رمزي نشو براي رضي الله تعالى عنه أبن لكن في ده رمزه شيني كمان كتير سيمبولز كو كتير علامة رمزه القرآن علامة شو براي شيني القرآن فحوى شيني يتترو ده مقتبا ألف ولامي أبن ديكي حكمت ألف دلم anan shi ma ramzuhul qur'an ramzun sa alamomin sa shine alqur'ani zaka iya kallon wannan abin ramzuhul qur'an zaka da ko su aman nan a kamar hadisin nan Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka tambaye ta aka ce yaya halayen annabi su yake ke sai ta ce kulquhul qur'an halayen annabi shine alqur'ani an nemi ta fadi yaya halayen annabi ce kulquhul qur'an kawai kaje ka karanta alqur'ani da abin da kaji alqur'ani ya ce ai shi annabi yake da abin da kaji alqur'ani ya hana annabi shi yake bari saboda haka anan zaka dauka wannan baitin ramzuhul qur'an ramzin shubrai shine alqur'ani gaba ɗaya koyarwar sa koyarwa ce ta alqur'ani umarni da hani na alqur'ani yake bi to shine ramzuhul qur'an sannan kuma zaka dauka cewa ramzuhul qur'an ramzin shubrai shine alqur'ani ma'ana alqur'ani ya zo ne yana magana da mutanen farko da mutanen yanzu da mutanen ƙarshe to shi ma shobrai haka karantarwa sa take ya karantar da mutanen baya yana karantar da mutanen yanzu har gobe ma mu ma har mu tafi shobrai har a nada ƙasa ga da shobrai yana ta koyar da mutane muqtaba alfin walami eh fahawa shi shobrai ya tattaro muqtaba alfin walami abin da yake hukunta alif da lam jai shi ma wannan al-alifin walami shi ma ishara ce ta malaman nahwu malaman nahwu abin da suke ci akwai abin da suke cewa ma'arifa da nakira in an ce suna ma'arifa ne to suna ne wanda aka san shi in an ce ma'arifa kuma wanda ba a san shi ba to shubara muqtaba alifin walami shi da yake hukunta alif da lam shine al shi yake kira ma'arifa shubara shi yake hukunta ma'arifa ya tattaro ma'arifa mana ya ce miki mutane wajen bunƙasa sanin Allah a cikin al'umma shine alifin walami idan ka zo ka ce ana hau in kace jaa rajulun wannan za ka kira shi na kira in zaka fasara sai kace wani mutum ya zo kaga baka san shi ba amma sai ka zo kace jaa rajulu wannan mutumin ya zo kaga an san shi ko to wannan alif da lam din ita ce ta sa aka gane wannan mutum sai ka zo kace qara'atu kitaban na karanta wani littafi za ta iya yiwa wanda kake fada won bai san littafin ba ko da kai ka san shi amma sai ka zo kace qara'atul kitaba na karanta wannan littafin wanda kake fadawa ya san wannan littafi ka karanta to wannan alif da lam jai da ta maida abin an san shi to shi ake kira ma'arifa to shi bara ya hukunta wa mutane ya tattaro wa mutane hukunta sanin Allah mana ta hannunsa mutane da yawa da ba san Allah ba san Allah shine ramzuhul qur'anu shi ramzin alqur'ani shi bara shine alqur'ani fahawa shi bara ya tattaro da muqtala alifin walani abin da yake hukunta alif da lam shine ma'arifa sanin Allah awwalul azlati majala ayna sirrul iktitami awwalul azlati shobran shine farkon asal eh majala ayl sirri wanda yake bayyana da asarin sirri al iktitami wanda aka boye shi ma nan awwalul azlat ita azlat in an ce asal shine abinda Allah ya hukunta cincin baya to abubuwan da Allah ya hukunta daban-daban ne akwai abinda Allah ya hukunta na alkhairi da zai samu mutane akwai kuma abin da Allah ya hukunta na sharri da zai samu mutane tun kafin su zo wannan duniya amma kuma sai Allah yake faɗa a wani hadisi rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta riga yi fushi na to idan aka zo yaban shubra aka ce awwalul azlati shubra shine farkon azal mana alkhairin da shubra yake kawo al'umma tun faccan azal Allah ya kaddara wa al'umma za samu wannan alkhairin ta hannunsa shine awwalul azlati haka in kaga wani mutum ma yana yada sharri tun can azal Allah ya hukunta ya kaddara cewa wannan sharrin ta hannunsa zai bayyana zuwa ga al'umma to shi shobara shine awwalul azlati farkon azal mana azal din ta farkon rahmati sabaqat ghadabi wannan rahmar da ta riga fushi to wannan ta farkon ita ce shi da awwalul azlati majla ayni sirrul iktitami majla shobara shine wanda yayaye aina sirrul iktitami asalin sirrin da aka boye sirruka daiwa wanda suke boye wanda suka shafi ma'arifa da wayewa ta addini shobran shi yazo yayaye su ya warkar da mutane game da wannan abin kuma irin wani abubuwan ana fadan su kar mutun ya ga kamar an zo da wani abu da ya sabo a karatun da ya gabata na fadi wani littafi wanda wani littafi wani malami na Jami'atul Azhar wanda ake kiran sa Abdul Muta'al As-Sa'idi ya rubuta littafin wanda littafin ana kiran sa Al-Mujaddidun fil Islam min al-Qarn al-Awwal ila al-Rabi' ashara idan mutun ya kalla zai ga mujaddidun wanda suka hidimta wa addini wanda a zamanin su kowa ya yadda jagororin addini ne zai fara maka tun daga karni na farko har zuwa karni na 14 kaga shekara dubu kenan da wajen 400 zai kama ka su zaka gansu daki daki ina fatar yan uwa su nemi wannan littafin su karanta zaka samu sauki wajen jin tsoron ka fito ka fadi martaba shehin ka wani ya maka inkari in ka zo ka ce wane kaza wane kaza sai a ce ina ka gani waye gaya maka shi din waliyi ne ka koma wajen malaman ilimi zaka ga sun tattara mujaddidun tun daga zamanin farko shi wannan limalami da ya wannan littafin littafi ne babba ya kai shafi 480 abugun da ke hannuna ya kai shafi 480 ya dauko jagororin addini ne tun daga zamanin Sayyidina Abubakar mujaddidun ya fara da Sayyidina Abubakar ne ya kawo Sayyidina Abubakar a farko ya kawo Sayyidina Umar na biyu Sayyidina Usman na uku Sayyidina Ali na hudu Al-Hasan Al-Husayn bin Ali ya kawo shi a matsayin shine na biyar ya kawo Khalid bin Yazid a matsayin na shida ya kawo Umar bin Abdul Aziz shine na bakwai ya kawo sarki Ma'mun al-Abbasi shine a matsayin na takwas ya kawo Imam Shafi'i shine a matsayin mutum na tara haka ya taho har yazo zamanin sa idan kace Sheikh Ibrahim ina muka gane cewa shine kaza sai mu ce to kaje ka koma rubuce-rubucen da malama suka a baya kaje ka tambaye su waye ya gaya musu waɗannan mutanen sune mujaddidun sune jagororin addini saboda haka tun daga farkon duniya har karshen ta akwai bayin Allah da kowa ya yarda jagorori ne a addini wanda kaga yake ja to yana da wani sabani ne da su ko kuma yana masa hasada amma mutanen nan ba su taba karewa bai zama bayin Allah ne wanda kowa ya yarda na Allah ne to shine ina fatar ƴan uwa su nemi wannan littafin su karanta baya wahala shafi 480 yana da dan yawa amma in ka karanta zaka rage tsoron ka fito ka fadi darajar wani shehin ka wani yayi maka inkari in ko mutun yana inkari an ce bawan Allah Allah ya masa ni'ima kaza kana inkari in ka karanta littafin zai rage maka wannan inkarin zaka ga cewa ba wai wannan zamanin aka fara ba ina fatar an fahimta ya malazi inna hazal abdama asural asami ya malazi ya wanda shine mafakata inna hazal abda hakika shi wannan bawan masurul asami ribataccen zunubi ne ma'ana na nufin shi karan kansa wa bihi da'un udalun zahirun ma'azaktitami a wa bihi da'un udalu shi wannan bawan Allah shine shoti janibin Usman wa bihi da'un yana da wata iriyar cuta udalun mai wahalar magani shine da'un udalun cuta mai wahalar magani zahirun wanda kuma cutar a bayyane take kowa ya gani ya san na da wannan cutar ma'aziktitani tare da kuma wata cutar ma a boye take akwai cutar da kowa ya gani ya sani akwai cutar da kuma ni na san ni nake fama da ita shine law bada ma fihi aibun lajuzi bir rijani yace law bada ma fihi aibin lajuzi bir rijani law bada ma fihi aibun ma fihi min aibin abin da ke cikin wannan bawan na aibi law bada da zai bayyana lajuzi yace wallahi da mutane he sun yi min sakamako bir rijani da jefewa inda mutane sun sallafi na to sun jefe ni wannan duka babi ne na tawabi'u da kaskantar da kai na bayin Allah kulluhu aibun wa zambun malahu fil kauni hami kulluhu aibun wannan bawan dukkanin sa aibi ne wa zambun dukkanin sa zunubi ne malahu fil kauni hami malahu hami bani da wanda zai dauke mun wannan zambun fil kauni a cikin halitta ba inda wanda zai tsare ni a cikin halitta. Zamu tsaya anan saboda ya dan yawa, wallahi ta'ala a'lamu.